الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصابت إشرين رمضان هجرة تدود داري هدود أربعين دبير ya dace da 30 ga watan 3 shekara ta 2024 muna fatan karasa tafsirin suratu sad daga aya ta 45 insha Allah wadannan ayoyi suna dauke da bayani akan muhawarar mala'iku Allah ya tabbatar mana cewa mala'iku sun yi muhawara ya saka bayani a wannan sura Allah madaukaki ya ce wazkur ibadana Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu wasu halaye na annabawa saboda kai ba mu labarin annabawa manzanni daban-daban kowanne manzo da irin abin da ake koya tare da shi to nan ma sai Allah madaukaki ya ce wazkur ibadana wannan kira'a guda ce akwai kira'a da ake wazkur abdana ibrahim wazkur ibadana ka ambaci labarin bayinmu inji Allah subhanahu wa ta'ala da Ibrahim da ɗansa Ishaq da jikansa annabi Yaqub Allah ya ce ka gaya musu labarin mutane uku din nan to me ake so mu koya game da su Allah sai ya dunkula abin da yake so mu koya game da su a cikin kalmomi guda biyu ya ce ulil aidi wal absar masu ƙarfin ibada da basira na taimakon addinin Allah kaga abu biyu kenan wannan shi ake nufi da ashabu quwwa fi ibada shine ulil aidi Allah ya ce a ambaci labarin su kowane annabi da irin abin da ake so mu koya game da shi annabi Ibrahim da ɗansa Ishaq da jikansa Yaqub wannan gida ne mai albarka da uba da ɗa da jika Allah ya ce ya siffanta su da abubuwa guda biyu ulil aidi masu ƙarfin ibada na biyu wal absar basira fi dinillahi ta'ala saboda haka abinda ake so mu koya kenan abubuwa guda biyu din nan ka tirje ma ibada idan ka yi riko da addini karfe wasa da shi idan ka riko wannan addinin karfe wasa da shi sannan kuma duk sa'ilin da kake addini wannan kai zai taimaka wace gudunmawa kake bawa islam kuma to shine abinda Allah yake cewa wal absar basira suna da basiran hanyoyin da zai sa musulunci ya ci gaba shine basiran da Allah to wannan shine abinda Allah yake so mu koya kuma karka dauka ni ne na tsara abin in ka dubi majmu'u fatawa na Ibn Taymiyya wanda yana mujallal na 7 shafi 539 malamin yace wasafahum kaga Allah ya siffanta mutum uku dinnan bil quwwati fil amali akan cewar da Annabi Ibrahim da Annabi Isa da jikansa suna da karfin hali wajen aiki ta wajen ibada masu tirjiya ne babu wasa game da addinin Allah shi yasa aka fara da wannan domin asali shine manufar halittar dan adam ya bauta ma Allah shi yasa Allah yace qulul aidi kaga Allah ya siffanta su bil quwwa al aidi kalma ce da take ma'anar al quwwa fil amali suna da karfi ta wajen aiki sannan wal basirati fil ilmi suna da basira ta wajen ilimi ya za a yi musulunci ya ci gaba wannan shine tunanin su to wannan shine abin da ya kamata a ce mun koya domin koda kana addini wace gudunmawa kake ba wa ci gaban musulunci ta wace hanya ta taimaka ma yaduwar addini shi addini yana da fadi ba lalle bane sai ka dauki kowane sashi kana iya zama taimakonka ta gefen masallaci ne falillahi alhamdu wanda ya zama taimakonsa ta makabarta ne shi ma ya yi kokari wanda ya zama taimakonsa shiga ƙauyuka yana wa'azi shi kuma taimakon da Allah ya markena wanda ya zama baya shiga ƙauyen ya bude zaure yana karantar da yara shi ma ya gwada gudunmawa basirar Allah ya ce basiran shine yake yabon Annabi Ibrahim da Annabi Isa da Annabi Yaqub akai ulul aidi wal absar da aka ce al absar Ibn Taymiyya ya ce al basiratu fil ilmi ya zamanto suna da basira ta sashen ilimi abinda zai ci gaba da addinin Allah to shine sai ya ce wa aslul quwwa idan kaji Allah ya yaba wa mutum har aka ce ulul aidi to wannan yabo ya shafi zuciyar sani quwwatul qalbi domin idan zuciya ba ta yi karfi ba ibadar ba za ta yi ba karfin zuciya almujiba li mahabbatil khair idan zuciyarka ta yi karfi to shine zaka ga mutum ya turje ma addini sannan na biyu mahabbatul khair zaka ga yana son alkhairi ba bugdu sharri zaka ga yana gudun sharri saboda zuciyar ta yi tsafta fa innal mu'mina yace saboda abin da ya bambanta mutane biyu kenan na daya shi mu'mini quwwatuhu fi qalbihi karfinsa yana zuciya ba a jiki ba wa da'afuhu fi jismihi amma ta jikinsa ba mamaki ka samu rago ne amma ta wajen ibada baka iya tsere mai mu'mini zuciyarsa na da karfi in ma an samu rauni to zaka samu ta gefen jikinsa ne shi munafiki fa sai zama akasin haka wal munafiqu quwwatuhu fi jismihi shi munafiki karfinsa yana ga jikinsa wa da'afuhu fi qalbihi amma zuciyar tana da rauni saboda haka koda Allah ya yaba ma wani saboda ibada wannan yabo ya fara daga zuciyarsa fal imanu la budda fihi min hadain al aslain saboda haka yasa Ibn Taymiyya yace imanin ka ba zai taba amfanar ka a lahira ba sai ya samu condition biyu din nan to ashe kaga ayat tana da ilimi mai zurfi kuma muhimmi addinin ka ba zai taba karbuwa a wurin Allah ba sai ya samu asali biyu din nan na daya at-tasdiqu bil haqq zuciyarka ta gaskanta gaskiya wal mahabba lahu ya zama tana son gaskiyan domin zuciya idan ba ta gaskanta gaskiya tana son shi ba to ba za ta tirjiki jiki ba zai tirje ma ibada ba ko an fara za ka ga an watsar duk abin da ka ga bai dore ba to zuciyar mai yinsa ne ba ta yi karfi ba saboda haka yasa dole a samu son Allah a zuciyar bawa na biyu wannan so na Allah wanda shi ne zai zamanto shi yake karfafa maka ta wajen ibada da zaran ka ga ka yi riko da gaskiya babu fashi to wannan asali ya samu an yi sa'a imani ya da su a zuciyarka sannan na biyu ya ce fa hadha aslul qawli wa hadha aslul amali wanda shi yake sa aikinka kuma sai ya yi kyau to don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma Annabi Ibrahim Annabi Ishaq Annabi Yaqub Allah ka samu iya koyi da su abinda Allah ya ba musu akai guda biyu ne turje ma ibada da son taimakon addinin Allah wannan shine ake so mu yi kuma in ka dubi suratul asr abinda take karanta da mu kenan wal asr innal insana lafi khusr dan adam yana cikin asara Allah yake illal ladina amanu kaga zuciyar kenan wa amilus salihati tirjiya karshen fa kaso alkhairi ga al'umar musulmai tawasau bil haqqi kaga shine wal absar dan haka yasa da wal asr da wannan aya tafiya su guda ce idan kana da imani to ka rika kiwon imanin ka ya zaman to ka turje ma riko da addinin Allah kar a samu kana fashi na biyu kai ta kokarin ka ga kafin ka bar duniya ka ba da gudunmawa wajen yaduwar addinin Allah ko mi kankanta kar ka rena saboda haka yasa da aka ce wa manzon Allah ai ga wata mai sharar masallaci ta rasu an je an binne ta ba a gaya mar bai ce mu je muka barta dan ya nuna maka gudunmawar da ta bayar Allah ya yaba masa shara ɗaya take a masallaci saboda haka karkare na alkhairi duk wanda kaga yana rena alkhairi shi ma bai samu bane babu mai rena alkhairi sai wanda bashi da imani mutumin da bashi da imani shine wanda zaka samu yana rena alkhairi kai amma idan akwai imani shi alkhairi ba a rena shi komi kankanta shi Allah subhanahu wataala ba zalimi bane yana saka mu bayi to sai ya kawo mana kuma na uku yace inna akhlasnahum
yalla akhlasnahum bi khalisati karadir
to wannan shine cikon aiki domin idan wannan bai samu ba sauran ma ba su da amfani sai Allah ya bayyana shi domin sharadi ne inna akhlasnahum lalle mun tsarkake su domin koda kana ibada kana ibada kana kokarin taimakon yanda musulunci zai yadu kar ka dauka an karba akwai sharadi sharadin me ikhlasi to sai ne sai Allah ya ce wannan ba za su iya ba mu dan mu muka musu inna akhlasnahum muka tsarkake su kaga kenan Allah yana duba zuciyarka idan akwai kyakkyawar manufa duk inda aka samu gazawa sai Allah ya toshe sai ya cike sai a baka lada 100 bisa 100 dan babu wanda zai iya samun dacewa da yardan Allah sai wanda Allah ya taimake shi Allah ka taimake mu saboda haka Allah sai ya ce sai Allah ya ce inna akhlasnahu mun tsarkake annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub sai ya ce bi khalisa wannan ayat ta samu fassara daban-daban ka dubi tafsirai kaman tafsirar Imam Qurtubi amma mafi inganci abinda Allah yake cewa inna akhlasnahum bi khalisa mun tsarkake su da wata siffa ta ikhlasi meye siffa ta ikhlasi din zikirar dari shine tunanin lahira a koda yaushe saboda haka yasa idan kana ibada zuciyarka ba ta lahira wannan ibada ba zai tasiri ba annabi Ibrahim da annabi Isa da jikansa masu ibada ne masu kokarin taimakon addinin Allah ne zuciyarsu a koda yaushe ya za su yi su dace da gidan aljanna ya za su yi su dace da sakayyar lahira saboda ka Allah shi ya taimake su domin ikhlasi abu ne wanda baka iya samar ma kanka wallahi sai mun roka Allah ka taimake mu tazakkuru daral akhirah me ke sa ka samu wannan me ke sa ka dace da wannan kai ta tuna lahira wannan shine abin da ke sababin ka samu dacewa da ikhlasi sallar da zaka yi me zaka rika yi tuna lahira taimako da zaka yi ma addinin Allah ya yadu me zaka yi ka rika tuna lahira to idan aka samu wannan na uku magana ta kare wannan shine abinda Allah yake so mu koya game da annabi Ibrahim da dansa da jikansa annabi Yaqub alaihi salatu wassalam kuma in ka lura wannan yana nuna cewa dandan mutumin da zai rika tuna lahira a sallarsa a ibadarsa a da'awarsa to wannan ba zai yiwu a same shi a shagalta ta duniya ba ba zai yiwu ba duk sa'ilin da zaka yi sallah kana tuna lahira sallar farilla sallar nafila azuminka ibadarka gaba daya a koda yaushe kana tuna lahira to wallahi halaka ba za ta zo gaban ka ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dan akwai ma hadisi da aka samu isnadin hasanin wanda yake riwaya ta al-Imam Tabarani da yake tabbatar da wannan bihaisu la yangamisuna fi tarafi dunya duk mutumin da yake yawan tuna lahira to ba za a same shi ya tsunduma ga sha'ani na duniya wanda zai iya raba shi da Allah ba. Kullun aunawa yake, ya za a yi tsira a ranar tashin kiyama, saboda duniyar ba ta da tabbas. Kana iya tashi da safe lafiyar ka kallau, ba za ka kai yamma ba, Allah ya karbe ka. To wannan tunanin bai rabuwa da kai, wannan shine tunanin lahira. Saboda haka in ma suna ibada, wannan shine tunaninsu. Kamar yadda manzo Allah yake cewa ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu, za ka riƙa bautar Allah kamar kana ganinsa, in ma ba ka ganin shi sai ka suranta, sai ka suranta. Saboda haka ko da mutuwa ba ta zo ba, mu riƙa suranta ta, za ta zo ɗin. Saboda ai ta ɗauki mutane da yawa waɗanda ba su farga ba, da yawa suna da lafiya, mutuwa ta ɗauke su, ta bar wanda kuma yake fama da jinya. Saboda haka babu yanda Allah baya yi. Allah ta kyauta ƙarshen mu. Me ya ce gaba? Abin da ya sa Allah ya ce a gaya mana labarin waɗannan bayinsa, ya ce innahum indana a wurinmu. Ka duba irin wannan shaida da Allah yake ba waɗannan mutane. Allah ka sa mu dace da irin shi. Allah sai da ya kawo labarin annabi Ibrahim, annabi Ishaq da jika, annabi Yaqub, ya ce kun gansu indana a wurinmu, laminal mustafaini, wallahi suna cikin zaɓaɓɓu, al-akhyaru, masu alkhair. Annan ka san shaida ta isa. Allah ka sa ko inuwar wannan shaida mu shiga. Allah ya ce ya kira ka, ya ba da shaidar ya zaɓe ka, ya ba da shaidar kana cikin masu alkhairi, wallahi mutum ya tsira duniya da lahira. To abin da yasa ya yaba musu ba don su ɗin ba ne, ai ya yaba musu ne don mu yi koyi da wannan halin. Idan mun yi koyi da wannan halin, za mu dace da irin wannan makoma. Ba wai Allah yana ba mu labari ba ne in mun ji labarin su mu ji daɗi, a'a, Allah ya ba mu labari ne don mu yi koyi da halinsu. Allah ka sa mu dace. Me ya ce a gaba? واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
وكل من الأخيار.
الله يقول واذكر إسماعيل سيأتى كاو ببان لن النبي إبراهيم كما أجيتي كاغا أفرقو أن كاو تنسى إسحاق يعقوب جيكا أتى هذا آية غدا aya ta gaba kuma sai Allah ya kawo babban ɗan shi a ware, wanda yake nuna maka ba wuri ɗaya suke ba. Saboda annabi Isma'il, dama Allah ya yi umarni gare shi, ya ɗauko shi da mahaifiyarsa Hajara, ya kawo su garin Makka. To sai Allah ya kawo labarin shi ma ɗaya ɗan, wadhkur Isma'il. Allah ya ce ka faɗi labarin Isma'il, walyasa'a da alyasa'u wa zalkifli da kuma zulkifli. Sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya, ya ce wa kullum, kowannensu, minal akhyari, suna cikin mafi alkhairi, suna cikin mafi alkhairin mutane. Allah ya kirga su ya ce kowannensu yana cikin mafi alkhairin mutane. To shi alyasa'u, annabi Isma'il kan babu shakka kowa ya sani manzo ne na Allah, yana ma cikin kakannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma alyasa'u fa, alyasa'u to annabin Allah ne, babu shakka. Wannan ya zo a cikin littafin Ibn Taymiyyah Al-Jawab As-Sahih, yana juzu'i na 4 shafi na 451. Babu shakka al-yasa'u annabin Allah ne, al-yasa'u sunan shi kenan. To amma akwai hadisin da bai inganta game da shi ba, don yana daga cikin annabawan da aka ce suna da rai har yanzu. Al-yasa'u, har yanzu suna da rai, ba su mutu ba. Akwai ma hadisin Anas da aka samu labari, innal khadira fil bahari, wai shi al-khadiru Allah ya bashi a teku ne, amma al-yasa'u fa fil barri, shi kuma yana kan tudu. Kamar yanda al-khadiru ya shahara a teku, shi a teku ne Allah ya aje rayuwarsa, to shi kuma al-yasa'u a doron ƙasa ne. Yajtami'ani kullu laylatin inda ar-rajmi alladhi banahu zulqarnayn. A wannan hadisin an ce kowane dare ka san akwai wani wata katanga da zulkarne ne ya gina wanda ya raba ya juju ma juju da mutane dan kar su fito to a kowane dare sai al-Khadiru da al-Yasa'u sun hadu a daidai wannan kagon wannan kago da ya raba tsakanin mutane da ya juju ma juju to sannan na biyu wa yahujjani suna zuwa aikin haji duk shekara aw yatsami'ani kullu amin duk shekara idan an tafi aikin haji suna zuwa idan sun tafi aikin haji ya sharbani min zamzama sharbatan za su sha ruwan zamzam sau daya tafihu ba ila kabilin ba sa bukatar wani ruwa kuma sai bade amma wannan hadisin gaba daya ba bai inganta ba ga duk wani wanda kaje an ce wai annabin Allah ne yana da rai bai mutu ba ba gaskiya bane yana silsilatu da'ifa hadisin 2529 amma ba shakka al-yasa'u annabin Allah ne kaga Allah ya kawo sunan shi anan to sai na biyu na ukun su shine zulkifli zulkifli Allah ya yi bayanin sa a wurare biyu kaga nan suratu sad sana suratul anbiya'i aya ta 84 inda Allah yake cewa wa isma'ila wa idrisa wa zulkifli kullun min as-sabirin kamar inda Allah ya hada su anan haka ma a can a suratul anbiya'i Allah ya hada zulkifli da annabi isma'il sai aka kawo annabi idris Allah yake kullun min as-sabirin kowannan su yana cikin masu hakuri to amma duk inda Allah ya kawo shi babu inda Allah ya nuna cewar zulkifli annabi ne yanzu kaga wannan ayan ba ta nuna cewar annabawa ne aka jera wadhkuru isma'ila wal yasa'a wa zulkifli wa kullun min al-akhyari kowannan su yana cikin zababbu masu alkhairi ai ba a ce yana cikin annabawa ba in ka dubi suratul anbiya wa isma'ila wa idris wa zulkifli kullun min as-sabirin Allah ya ce kowannan su yana cikin masu hakuri to saboda haka yasa aka samu sabanin fahimta game da zulkifli domin me ayar alqur'ani bata nuna annabi bane duk inda Allah ya kawo maganar sa babu inda Allah ya jera shi yasa ya ayyana cewa annabin Allah ne to sannan kuma shi manzon Allah har ya bar duniya annabi har ya rasu bai yi bayani game da zulkifli ba iyakar abinda Allah yake so mu sani shine kadai abinda manzon Allah ya sanar da mu su kuma sahabbai ba sa wuce iyaka bare su yi karambanin tambayar shi zulkifli annabi ne ko ba annabi bane sahabbai ba sa haka saboda haka yasa babu labari da yake tabbatar da matsayin zulkifli wannan yasa an samu sabani game da shi kwarai za ka gani ta bayani ibn Usaymin a tafsirin sa at-tafsir samin wanda yayi mataliqi majallalain yana mujallal na 12 shafin 207 yana cewa mutalafun fi nubuwwatihi akwai sabani da aka samu game da shin zulkifli annabin Allah ne ko a'a amma in ka dubi dai ta sunan shi zaka gane abinda Allah yake so mu sani me ake so mu sani tunda kaga an saka sunan shi ko ba a gaya mana annabi ne ko ba annabi bane ya za a yi mu gane abinda za mu yi koyo game da shi sai ya ce ka dubi sunan zulkifli mai daukan nauyin mutane shi ne ake so ka yi koyi da shi ka rika daukan nauyin mutane idan za ka iya kuma har yanzu ana samun irin su wani za ka ga ya je asibiti ina waɗanda suke ba su iya biyan kuɗin asibiti ba idan an tara su sai ce to ga kuɗin da ya biya wani shi ne zulkifli mai ɗauke nauyin mutane wani idan aka ce azumi ne ya zo zai ɗauki nauyin abincin jama'a to idan ka yi haka ka yi koyi da zulkifli abinda ake nufi da zulkifli sahibul amalil kasiri mutum mai yawan aiki na alkhairi wal jaddu wan nishad kuma yana tirjewa akan wannan aiki na alkhairi sannan kuma yana da nishadi ba dan mutane su yaba yake ba don zaka samu wani alkhairin sa dan a gani ne a yaba to shi zulkifli ba haka bane an ce yana wa annabawa hidima ne amma shi ba annabin Allah bane ba annabin Allah bane amma kuma duk inda yaji an ce ga wani malami kwarai to zai mai hidima saboda me domin Allah yake so ya kusanta inda duk ga wata gaba na taimako da dukiya zai bayar to sai Allah ya dauko shi sai ya sa a cikin alkur'ani ashe kaga kenan ba lallai bane mutum ya zama annabi kafin sunansa ya zo a cikin alkur'ani sai Allah ya jera shi da annabawa wadhkur isma'ila wal yasa sai ce wadhal kifli saboda me yana da kyan hali ashe idan zaka zama mai kyan hali to Allah zai saka ka a sahun manzannin Allah wannan babu ko shakka alqur'ani ya tabbatar mana da shi Allah ya ce kullum minal afyar kowannan su yana cikin masu alkhairi in ka dubi tafsirin ibn jarir at-tabari al-imam mujahid wani tabi'i masanin alqur'ani yake cewa innahu lam yakun nabiyyan zulkifli ba annabin Allah bane kuma gaskiya ne saboda babu wata hujja da ta nuna cewa zulkifli annabin Allah ne illa dai abinda zaka ce ai sunan shi yazo a cikin alqur'ani to ai ba kowaye sunan sa yazo a cikin alqur'ani yake zama annabi ba tun daga luqman kaga ba annabi bane don haka yasa Allah yakan kawo sunan waliyi a cikin annabawa dan ai koyi da shi ba wai dan shi din ma annabin Allah bane al-imam mujahid yace wa inna ma kana rajulan salihan shi zulkifli mutumin kwarai ne wa kana qad takaffala ni nabiyyin li bani qaumihi an yakfiyahu amruhum saboda tsaban kirkin sa da yake yana da wadata sai ya tara ƴan uwansa mutanen garin gaba daya yace daga yau duk wanda yunwa ta dame shi zo gidana ya samu abinci duk wanda al'amarin rayuwa ya gagare shi ya zo zan taimaka masa wannan shine abin da Allah ke koyar da mu a kai yanzu mutum nawa ke wannan mutum nawa wanda zaka samu ya dauki al'amari kai ba ma nagari ba na ɗan uwansa ma ɗan uwan ma su kawo neman taimako ya tallafa ko da kaɗan ne mutum nawa ke yi yaqdi bainahum bil adl sannan kuma in ya tashi rabon baya bambanta ɗan uwansa da bare in ji al-imam mujahid fa fa'ala saboda haka fa summiya shi yasa ake kiransa zulkifli me yasa ake kiran shi zulkifli saboda mai daukan hidimar mutane mai daukan dawainiyar jama'a in ka dubi tafsirin ibn jarir zaka gani amma akwai labarai da aka kawo labarai masu yawa game da shi domin duk wanda aka ce ma mutumin kirki ne to karshe sai ka samu an hada da kareleki kuma a labarin shi wannan yana cikin littafin tafsiri kamar tafsirin ibn abi hatim qissa tawila jiddan ibn kasir a littafin al-bidayatu wan nihaya a mujallar na farko shafin 519 yace labarai da aka bayar game da zulkifli hadhihi qissa fiha nadarun yace labarai ne wadanda babu wani inganci game da su fa zahiru min dhikrihi fil qur'an saboda haka zaka ce me yasa Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani sai ibn kasir yace ai Allah ya ambace shi ne bis sana'i alai saboda ya yaba mar abin da ya aikata ya nuna ya samu daraja a wajen Allah maqrunan ma haula isadatul anbiya sai Allah ya gwama shi ya hada shi da wadancan manyan annabawan Allah manyan annabawan Allah amma shi ba annabi bane eh annahu shi annabi yace wa hadha huwa al-mashhur wannan shine abin da yafi shahara to kaga kenan shi Allah yakan yabawa mutum idan mutum yana da halin kware ko da ba manzo bane wadannan da Allah madaukaki ya kawo su alkhairin su yana da yawa shi Allah bai gaya mana irin alkhairin ba Allah dai kawai yace wa kullum min al-akhyar kaga yana nuna duk wani aikin alkhairi ka zabura akan sa da a ce akwai aikin alkhairi guda ɗaya da ake so mu rike da Allah ya ayyana amma bai fada ba saboda ka kowane hali kaji halin kirki to ya kamata kai kokari kai riko da shi musamman da zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam wanda wannan yake nuna maka cewa idan gida ya zamanto gidan kwarai to Allah yakan zuba ma wannan gidan albarka babu shakka abin da ya faru da annabi Ibrahim kenan annabi Ibrahim dama shi ne kakan annabawa gaba daya gidansa akwai albarka sai Allah ya zuba annabawa a gidan yaransa biyu duka manzannin Allah wannan kyautar Allah ce kuma Allah ya fifita al'ummarsa saboda ka Allah yana ɗaukaka mutane saboda kyan halinsu don haka yasa abinda Allah ya faɗa a gaba me yace
هذا ذكر
كذني
وإن للمتقين لحسن مآب
إذا هكا يسا باب للتافي كما القرآن الله يا تسارى للتافي ده إلمي سيدة يا من ودن المتعني da ya kawo kai zaka dauka yadda ake tatsuniya ne a baka labari ka ji dadi kai nishadi talaja hada zikrun me ake nufi da zikrun tazkirun lakum wannan tunatarwa ne gare ku inji Allah kaga ba wai labari ne don ka ji dadi ba hada zikrun wannan tunatarwa ne gare ku to sai Allah ya ce wa inna lil muttaqina waɗanda suka iya kiyayewa za su samu husna ma'abi kyakkyawar makoma ashe kaga da mu ake magana idan mun iya kiyaye abin da ya faɗa mana game da waɗancan manyan bayi nasa muka yi koyi da su to makomar mu za ta yi kyau Allah ka taimaka mu samu me makomar ta mu da Allah zai ba mu in mun yi koyi da su sai ya faɗa Allah ya ce jannatu adnin gidajen aljanna na zama shine Allah zai baka yana dada kwataitar da mu saboda mu samu aljanna yace mufattahatan lahum alabab kofofin ma abuda suke kaji wata kwataitarwa ta Allah don misali kai ne zaka tafi wani gari kana neman masauki in kaje akwai gidana to tambayar shine ina zan samu ki idan ba a bude gida ba kaga ba taimake ka ba to wai dan Allah ya nuna mana aljanna jiran mu take yace mufattahatan lahumul abwab an riga an bubbude musu kofofinta saboda ka ba abin da ya rage kana zuwa haide ka wuce kawai sannan in ka shiga aljanna me zaka tara su
muttaqina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin
muttaqina fiha suna jingina akan manyan kujeru wannan Allah yakan bada misali da shi dan ya nuna maka aljanna ba wurin wahala bane don in ba a ce akwai kujera ba wani zai ce to ina je ina zan tsuguna to shi yasa sai ka ji Allah ya ce suna jingina sun zauna akan kujeru yad'una fiha kuma ba wahala ba sai ka shiga lambu ba kana da kwando kana tsunko dan ice kira za ka yi bifakihatin a kawo maka dan ice ko ba guda ɗaya ba kasira ƴaƴan itatuwa masu yawa wa sharabin kai kira a kawo maka abin sha sai a kawo kaga ya gwada cewa ita aljanna babu wahala sannan kuma abin da yasa Allah ya ce ƴaƴan itatuwan suna da yawa dan ya nuna maka cewa babu wata ni'ima ta abinci wanda ba za ka same ta ba a gidan aljanna a suratu dukhan aya ta 55 nan ma Allah ya yi magana kamar haka yake cewa yad'una fiha bi kulli fakihatin wannan shi ya nuna maka duk dan icen da yake duniyan nan wallahi akwai shi a gidan aljanna anan bai fada ba amma a suratul dukhan Allah ya fada yad'una suna kira fiha a cikin aljanna bi kulli fakihatin duk wani dan ice a kawo to abin da ya bambanta aljanna da duniya wani dan ice na duniya in ka ci mutuwa za ka yi amma aljanna fa sai Allah ya ce aminin saboda ka in ma dan ice a duniya yana da guba Allah ya ce in ka ci aljanna ba abin da zai maka yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin kuma Allah ya ce ba ma mutuwa ba la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum adhab al-jahim babu sauran mutuwa duk wanda ya shiga aljanna mutuwarsa guda ce wanda kai ta daga duniya shikenan babu wata mutuwa kuma Allah ya tsare ka daga azabar wuta Allah ka sa makomar mu kenan me Allah ya ce a gaba wa indahum qasiratu tarbi sannan kuma suna da wasu mata a gidan aljanna masu takaita gani wannan fasaran wannan aya tana da fasara fuska biyu suna samun mata a gidan aljanna qasiratu tarfi masu takaita gani a tarabun sa'o'in juna qasiratu tarfi shine habisatun Allah ya tsare idan matar aljanna ba ta ganin wani dan adam da sha'awa sai dai mijinta fasara guda kenan إنهن يقصن النظر على أزواجهن ba sa ma kallon wani namiji in ba mazajen su ba ko sun kalle ka ba su ganin sha'awarka wannan hikima ce ta Allah saboda haka aljanna babu zina ba neme nemen matan banza ko ko matan mutane babu Allah ya takaita sha'awar mace ga mijinta na dai kenan hada ma'ana min al-ma'ani wal ma'ana al-thani qasiratu tarfi azwajihinna wato su matan mazansu ma ba su sha'awar kowa sai su so kaga kenan kamar yanda matar aljanna ba ta sha'awar wani sai mijinta shi ma dan aljanna bai sha'awar matar wani sai matar shi wala yanzuru azwajuhunna ila ghayrihinna saboda haka mazan ba sa iya kallon wani kaga idan aka ce an takaita rayuwar a irin wannan tsari babu shakka rayuwar za a zauna zaman lafiya duk fa wannan ni'imar Allah yana kirga mana ne idan mun yi koyi da waɗancan manyan mutane Allah ka samu iya sai ya ce me ha za ma to a duniya Allah ya ce ha za to wannan da kuka ji bayanin ma to a duniya abinda aka muku alƙawarin za a ba ku ne a yaushe sai Allah ya ce li yaumil hisab a ranar hisabi Allah ka samu dace sannan sai ya ce yace inna hadha kuma wannan sakamako da kaji an yi bayanin nan la rizquna arzikin mu ne Allah shi zai bayar kaga abin da yasa Allah ya danganta arzikin makansa don ka sani tunda babu abin da yafi Allah to babu kyautar da ta kai ta Allah don ka yi tunani akai idan aka ce misali mai unguwa zai ma kyauta ba shakka zaka cewa wannan kyautan babba ne sai aka ce to ana kiran ka sarkin gari zai ma kyauta kaga zaka yi tunanin kyautan da yafi na mai unguwa to sai aka ce a gwamna yana neman ka zai ma kyauta to kaga zaka yi tsammanin kuɗi zaka samu mai dimbin yawa to bari a ce shugaban ƙasa yana neman ka kuma zai ma kyauta kaga ka san wannan kyautar ba karama bace to wato Allah yana so mu suranta mu yi wannan tunani ya ce inna haza wannan fa magana da ake game da aljanna la rizquna arzikinmu ne mu ce ba da shi kana tsammanin akwai ni'imar da za ta fi shi kyau babu ai duniyar da kaga ta yi daɗi Allah shi ya tsara ta ya baka kwakwalwa ya sa maka sha'awar wannan rayuwar to duk da haka sai ya ce lahira ta fi duniya to shi ne ya daɗa baka misali ya ce arzikinmu ne fa saboda kar ma kai tsammani zai kare malahu min nafadi ba shi da karewa laysa fil jannati faslun saboda kai sa ita aljanna sai zamanto Allah bai saka mata kamar duniya ba kaga a duniya akwai rani akwai damina aiko saboda ka akwai dan icen da ba zai fito da rani ba sai da damina akwai dan icen da kuma shi baya fitowa da damina sai da rani to tunda Allah ya ce inna hadha la rizquna malahu min nafadin kaga sai Allah ya kawar ko da ba a gaya maka ba ita aljanna babu rani babu damina don inda akwai rani da damina to babu shakka da akwai dan icen da ba za a same shi aljanna ba sai lokacin shi yayi kaga tunda babu lokacin da ba a samu dan ice a gidan aljanna sai ya nuna cewar aljannar ba ta da rani kuma ba ta da damina saboda haka duk kowane lokaci ni'ima ce sannan ni'imar kuma karuwa take har abada babu shakka wanda bai samu aljanna ba yayi asara Allah ka saba mu bane to sai ya ce da aka ce mu yi koyi da waɗannan manyan mutane kuma ga ladan da Allah zai ba mu to karka ɗauka an baka zabi ne Allah ya ce haza wannan kenan wa inna lit-tagina waɗanda suka ƙetare iyaka kuwa la sharra ma'abin suna da mafi sharrin makoma saboda haka in ka ki koyi da waɗancan manyan mutane annabawa to makomarka ba za ta yi kyau ba kaga ashe ba mu da zabi dole mu koyi da annabawa saboda mu samu tsira in ba ka yi ba makomarka tana da sharri in ji Allah me makomar Allah ya ce jahannama babu shakka wata jahannama mafi sharrin makoma kenan. Allah ka tsare mu. Yaslawnaha, Allah yake za su shige ta. Fa bi'sal mihad, kuma shimfida tayi muni. Shimfida tayi muni. An kira wuta da cewa shimfida. Abin da yasa Allah yake kiran wutar jahannama da shimfida, saboda ya nuna maka munin makomar. Domin idan dan adam ya gama wahala da rana, ba abin da kake so kamar in dare yayi ka samu shimfida mai kyau kai bacci. To sai ya zama da rana ka wahala, da daddare shimfidar kuma jahannama ce. To wannan azaba ta fi kowace azaba a rana. Da za a ce an ka wahala a rana, babu wahalar da ta fi muni kamar ka zo kwanciya ya zama to baka samu bacci ba. To duk wahalar duniya tana haɗe maka, baccin nan shi ke sa a samu hutu. To sai zama jahannama ɗin ita ce shimfiɗa. Bayan an sa su a jahannama, mai Allah yake ce musu? Allah yake haza, wannan azaba ce wanda tana jiran su. Falyadhuquhu, za su ɗanɗana ta. Allah ka saba mu bane. Me za su ɗanɗana? Allah yake hamimun, tafasasshen ruwa. Wa gassaqun, da gurɓataccen jini. Wannan shine abin shan yan wuta wanda Allah da kansa ya faɗa. Ba kuma nan kaɗai ba, in ka dubi suratul kahfi nan ma Allah ya bada misali da abin shan yan wuta, aya ta 29. Wa in yastagifu yughathu bima'in kalmuhli, in sun ce a taimaka mana kishi ya mana yawa, sai a ba su wani ruwa tafasashe. Yashwil wujuha, da ka kara ma fuska sai naman ya rika zazzagewa. Allah ya ce bi'sa sharabu, tir da abin shan jahannama. Wa sa'at murtafaqa, Allah ka tsare mu daga shigan wannan wuri. Kuma karka dauka wai iya azabar da za a yi wa mutum kenan dan ya ki bin annabawa. Me Allah ya ce? Allah ya ce wa akharu min shaklihi, akwai wasu nau'uka, akwai wasu azaban min shaklihi, ta irin wannan nau'i, azwajin ninki ninki. Saboda haka Allah ba zai gaya maka ma irin azabar da take jahannama ba, sai ya tattaro bayanin ya dunkule shi a wannan aya. Akharu min shaklihi, akwai wasu nau'ukan azaban, azwajin ninki ninki, a cikin wutar jahannama. Allah ka tsare mu. Saboda haka idan aka ce akwai tafasasshen ruwa, akwai gassaqun, gassaqun usaratu ahlin nar, wanda haka malaman tafsiri suka fassara, zaka gani a tafsirin al-Imam al-Qurtubi, zaka gani a tafsirin al-Imam al-Qurtubi me yake nufi da gassaq, gurbataccen jini. Saboda idan ana ma yan wuta azaba, to suna samun raunuka, sannan ruwan ciwon yana ta malala saboda yawansa, sai aka yi mar hanyoyi, kamar yadda ka san ake hanyar famfo. Don haka idan dan wuta yana buƙatar kishi, sai a ce ɗiba ka sha. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Wannan azaba ce mai muni. Kaga waɗannan ayoyi guda biyu sun zo a hadisin manzon Allah, saboda annabi ya tsoratar da mu, ya yi amfani da waɗannan ayoyin guda biyu. Hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yadda mutuwar mu take zama. Al-mayyitu tahburuhu al-mala'ika, manzon Allah yake shi mutum idan ya zo mutuwa, mala'ika na zuwa masa, ba shakka mala'ika na zuwa masa. Sai annabi ya ce fa idza kana ar-rajulu salihan, idan mutumin kwarai ne, waɗannan mala'ikun idan sun zo za su rika cewa ukhruji hamida ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasadi at-tayyibi ukhruji wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Kamar yadda ka ji wannan yadda na faɗa, haka mala'ikun za su rinka gaya wa mutumin kwarai. Allah ka samu ne. Za su zo suna cewa ukhruji hamida, rai ake rarrashi, ranka din za a ringa rarrashinsa ya fito, saboda babu abin da ke raba rai da jiki, wato sai da hikima. Allah ya haɗa tsakaninsu, ba abin da rai yake so a duniya kamar jiki. Saboda haka yasa kaga baka son mutuwa. Saboda me? Ranka bai son rabuwa da jikinka. To ko su mala'iku idan sun taho sai da rarrashi, rarashin da suke yi shine ukhruji hamida, ki fito daga jikin wannan mutumin kina mai samun yabon Allah. To kaga idan ana hada ka tunda kana da imani aka ce zaka samu yabon Allah, aka ce to zan fita, rai na mumini sai ji dadi, kuma sai ana rarashi ayyatuhan nafsu tayyiba, yake rai kyakkyawa, kanat fil jasadi tayyibi, rai da ya kasance a jiki mai kyau. Kaga ran yana da kyau, jikin yana da kyau, wannan shine ran mumini. Saboda idan ran munafiki ne zaka samu ran bayi da kyau, jikin ne mai kyau. To ba a son a samu akasi, ana yabon rai mai kyau, jikin ma mai kyau. Sai suna ce mata ukhruji, fito, wa abshiri, kuma albishirinki bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gabbani. Albishirinki, idan kin fito akwai abinci, akwai hutu, sannan zaki tarar da Allah baya fushi da ke. To idan suna faɗan wannan, annabi ya ce fala tazalu yuqalu laha zalika, ba ma sau ɗaya ba fa, sai an yi ta maimaitawa, an yi ta maimaitawa, hatta takhruj, can sai wannan rai ya fito. Manzon Allah ya ce summa ya'ruju, summa yu'raju biha ila sama, rai na fitowa, za a haura sama da wannan rai. Fa yustaftahu laha, a nemi damar buɗe ƙofar sama, za a yi tambaya man haza waye, fa yuqalu, sai a ce fulan, ai wane ne aka kawo ransa. Fa yaquluna, za su ce marhaban bin nafsi tayyiba, maraba da rai mai tsarki, kanat fil jasadi tayyibi, wanda ya kasance a cikin jiki mai tsarki. Ashe mala'iku da ke sama duk sun san mu, duk abin da muke yi wallahi sun sani, sun san ka, sun san sunanka da da shiganka da fitanka, duk sun sani. Da an gaya musu an kawo ran wane, sai su kama yabo, a maraba da rai mai tsarki, a jiki mai tsarki. Saboda ai kai ne kake ganin, ba mai ganinka. Shi ko Allah yana ganinka, mala'iku suna ganinka. Saboda haka sai a ce udkhuli hamida, shigo sama, kin dace da yabon Allah. Wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gabban, albishirinki, zaki tarar da abinci. Saboda haka ba maganar yunwa a lahira, ga kuma hutu, babu wahala. Shi sa manzon Allah yake cewa inna mastaraha man ghufira lahu, duk wanda ya samu gafaran Allah to ya huta. Idan mutum ya mutu a ce wane ya huta ina, manzon Allah ya ce sai ya dace da gafara. Allah ka samu dace da shi. Manzon Allah yake cewa fala yazalu yuqalu laha hatta yuntaha biha ila as-sama'i allati fiha Allahu. Haka manzon Allah ya faɗa, duk sama idan an zo wucewa sai an nemi a buɗe, sai an tambaya waye, za a bada amsa, yake a'a, to maraba, sai ayi yabo, sai su wuce har sai sun isa sama ta bakwai. Wa idza kana ar-rajul su'u, to idan mutumin banza ne fa, Allah ka saba mu bane, qalu, idan mala'ikun sun zo za su rika cewa ukhruji ayyatuhan nafsul khabisa, yake kazaman rai, fito, kanat fil jasadil khabis, rai da ya kasance a jikin kazamin jiki, ukhruji zamima, ki fito da aibu, wa abshiri, kuma albishirinki. Sai manzon Allah ya karanta wannan, albishirinki, sai annabi ya ce bi hamimin wa gassakin wa akhiru min shaklihi azwajun. Ashe mala'iku sai sun faɗi wannan ayan da muka karanta, idan an zo ɗaukan ran mutumin banza ana masa wannan albishir, saboda mummunan albishir ne. Akharu min shaklihi, ba iyakar azaban Allah bane, akwai wani nau'i na azabar Allah a lahira. Allah yake azwajin, ninki ninki, iri iri. Allah ka tsare mu. Wannan hadisin yana al-Musnad, kuma malamai da yawa sun inganta shi, zaka ganshi a Sahihu Sunan Ibn Majah, hadisin 3456. Mai aya ta gaba ta ce
hala fawtum muqtahirun ma'akum la marhaban bihim innahum sa'adun.
Sai Allah ya gaya mana yanda ma rayuwar wutan take zama. Allah ka raba mu da ita. Allah yake haza faujun muktahimun ma'akum, ana sanar da yan wuta idan za a zuba wasu sabbin wato mazauna, akan gaya musu. Ko kai ne misali, yadda kake da makaranta, haka idan za a kawo sabbin ɗalibai sai a gaya waɗanda ke ciki, kun yi baki. to haka wuta take Allah yana sanar da yan wuta hadha faujun muktahimun ma'akum ga wani kungu idan aka ce faujun ana nufin wani kungun jama'a saboda ita wuta ba a sa mutum daddaya sai kungu hadha faujun muktahimun ma'akum ga wani kungu suna kutsowa kalmar shigowa ma ba za a faɗa ba dan ni'ima ce aka ce za su shigo ai da sauki ko za su kutso kaga sai ka nemi ka fake dan wani zai buge ka hadha faujun muktahimun ma'akum ga wata kungiya nan za ta kutso su zauna tare da ku kuma za a gaya muku la marhaban bihi ba a maraba da zuwan su me yasa ba a maraba da wanda zai shiga wuta innahum salun nar ai wuta za su shiga dan haka ba maganar maraba in ka dubi suratu az-zukhruf aya ta 67 Allah ya gaya mana al-aqillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk inda kaga masoya duk inda kaga mutum biyu sun shaku Allah yace a lahira maƙiyan juna ne sai fa idan abin da ya hada su din nan tsoron Allah ne amma wallahi in babu tsoron Allah za su tashi suna kiyayya ga juna me Allah yace qalu bal antum Allah yana ba mu labari idan yan wuta za su shiga wuta waɗanda ke wutan suna cewa ba ma maraba da zuwanku ba ma san zuwanku shi ne sai Allah ya ce kalu masu shigan ma haka za su faɗa bal antum ku ɗin ma la marhaban bikum ba ma maraba da ku kaga daga shigowa wuta sai faɗa wanda ke cikin wutan baya maraba da mai shigowa baya maraba da wanda ke ciki sai suna cewa antum qaddamtumuhu lana ina ce ku kuka gabatar da wuta gare mu fa bi'sal qarar matabbata tayi muni kalu sai su ce
qalu rabbana ma qaddama lana hadha fadhu 'ala
wato abin da ke faruwa shi Allah baya fara sa talakawa a wuta shugabanni ke fara shiga don haka kafin mabiya su shigo dama shugabannin sun dade a ciki saboda mabiyan da suna shiga wadancan suke cewa ba ma maraba da zuwan ku su ma suna cewa mu ma ba ma maraba da ganin ku ina ce ku kuka kawo mu nan ba dalilin ku muka shigo ba to saboda ka su mabiyan da suka shigo suka ga irin azaban shine sai suka fara da addu'a qalu rabbana ya Allah man qaddama lana hadha duk wanda yayi sanadin muka shigo wannan gurin fazidhu azaban du'ifan fin nari ka kara mar ninkin azaba a wannan wutan kaga kenan mabiya ke muguwar addu'a kan shugabanni to amma sun yi kuskure ba sani ba ai dama Allah ya faɗa a suratul a'raf in ka dubi aya ta 38 Allah yake kullama dakalat ummatul la'anat uktaha duk sa'ilin da wata jama'a ta shigo sai ta tsine ma wanda ke ciki hatta iza daraku fiha jami'an sai lokacin da aka gama haɗe yan wuta karkaf an rufe kofa duk mai shiga wuta ya shiga wuta qalat ukrahum liulahum sai yan mutanen ƙarshe su ce wa mutanen farko rabbana ya Allah ha'ula'i aballuna waɗannan su suka ɓatar da mu kaga kenan jayayyar wuta tana da tsanani tun talaka yana zargin shugaba jahili ya yi zargin malaminsa ƙarshenta sai su gane wai shin ma tukuna in ba dan kafiran farko ba ai da ba mu san kafirci ba kaga zargin zai zama yayi yawa har ma mutanen farko suna zargin ai mutanen ƙarshe suna zargin mutanen farko su suka yi sanadin shigansu wuta shi yasa Allah ya ce qalat ukhrahum liulahum sai mutanen ƙarshe su ce wa mutanen farko rabbana ya Allah ha'ula'i aballuna kaga kafiran da suka fara zama a duniya su suka batar da mu domin inda ba su yi batar da mu ba da ba a san kafirci ba saboda ka abinda muke roƙonka fa'atihim azaban du'ifan minan nar ka ba su ninkin azaba na wuta ta abinda mu sani ba shine shi Allah idan kai addu'a wuta Allah ya ƙara ma wani azaba, to sai ya ƙara mishi kuma ya ƙara maka. Saboda ita wuta dama ba gidan rahamar Allah ba ne. Kala sai Allah ya ce, li kullin du'ifun. Tun da kun yi addu'a kowa a ninka mishi. Saboda ka da matalautan da shugabannin gaba ɗaya sai ya zama kowa ya samu ninkin azaba. Sai Allah ya ce, walakin la ta'lamuna, amma ai ba ku san hakan zai faru ba a lahira. Allah ka tsare mu. Sai suka ce,
wa qalu ma lana la narijala kunna na'uduhum min al-ashrar.
To sai an dade yan wuta, sai kuma sai a dinga dudubawa, a'a ni ho ban ga makwabci na ba nan, a'a wane shi ma ni duk zagayen da na yi a wutan nan ba ga ko dai ba. Ma lana la nara rijalan, ya aka yi ba mu ga wasu mutane ba a nan. Kunna na'uduhum min al-ashrar, wanda a duniya mu muna gani muna kirga su a cikin ashararu. Da a duniya sai mu ce wane ai mutumin banza ne, ai aqida sa ba ta kware bace. To gashi kuma a yau ba mu gansu ba, me ya faru? Muttakhadnahum sakhriyan, dama izgilanci muka yi ta yi ashe, dama ashe izgilanci muka yi muna ba'a. Wato ya zama suna tsokana ga mumini, alhali kuma ya fi su. Am zagat anhumul absaru, koko idanunmu ne dai suka karkace, idanu ne suka karkace, don haka ba mu gansu ba har yanzu saboda yawan cikowar wuta. Kaga Allah yana nuna maka mutumin kware ba zai shiga wuta ba, kuma dan wuta ba zai gan shi ba. Dan wuta ba shi da ikon ganin dan aljanna, amma dan aljanna yana da damar ya ga dan wuta. Saboda ganin azabar da ake ma dan wuta yana daga ni'imar da Allah ya ma yan aljanna. Duk sa'ilin da suka gani kana bude wani TV sai aka nuna ma tashar yan wuta, kaga ana gana ma wani azaba, kace kai Allah na gode. Kaga godiyar ka ma ibada ce. Amma shi dan wuta ba za a nuna masa aljanna ba. Shi yasa a nan da suke cewa ya aka yi ba mu gansu ba, Allah bai ce zai nuna ba. Sai ya ce inna zalika. Allah ya ce inna zalika alhaqqun, lallai wannan gaskiya ne. Sai saboda haka yasa alqur'ani yake da tasiri a zuciyar dan adam, domin alqur'ani zai baka labari, sai ka saki jiki yana cikin tafiya, sai ya dawo da hankalinka. Kar ka dauka wai hira ne, ba hira bane. Allah ya ce inna zalika lahaqqun, kun ga wannan wallahi gaskiya ne. Takhasumu ahlin nar, husumar yan wuce kenan. Allah ka saba mu ne ba. Sai ya ce sai Allah ya ce ma Annabi Muhammad, kul, ka gaya musu innama ana munzir, ni dai kadai, ni dai mai gargadi ne kawai, iyakar aiki na kenan. Kaga Annabi ya gargade mu idan mun dauka mu tsira. Wa ma min ilahin illallah, babu wani abin da ya cancanta a bauta ma face Allah. Alwahidul qahhar, Allah makadaici mai fin karfin komi, shine alqahhar. Wanda dama duk inda kaga wannan suna a cikin alqur'ani, to sai kaga Allah ya kawo alwahidu. Banda alwahidu ba a hada kalmar alqahhar da komi. In ana maganan fin karfi, sai Allah ya ce shi kadai ne. Shi ne yasa duk sa'ilin da zai kawo alqahhar sai kawo alwahidu. Misali a suratu Yusuf, inda Annabi Yusuf ya ce wa yan fursuna wa'azi, aya ta 39, ya sahibai yasjini a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Haka Annabi Yusuf ya tambaye su, kaga inda aka kawo alqahhar sai a hada da bai alwahidu. In ka dawo suratu Ibrahim aya ta 48, yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazu lillahi alwahidil qahhar. Kaga nan ma alwahid. In ka dawo suratu Zumar, law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu huwallahul wahidul qahhar. إن كتب سورة الرعد آية 16 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سو داك إذن الله ينا مغنر ميئيكو ميكارفي سيشي شكاليني الله كسام جد أورانكا يأتي قبل قياء من السفن سيأتي
السماوات والأرض وما بينهما العزيز والغفار
رب السماوات والأرض شيني مهل تنسى ميدة قصى الله شيكي قدانت دملك تنسى ميدة قصى شيني رب مي قدانت دملك وما بينهما دا أبين دي شكوة كان سما دا قصى وتدو أبين دا تغينا قدانا الدنيا قصى كو سما to Allah shi ya tsara shi in ba dan Allah ne ya tsara shi ba zai faru ba wa ma bainahum al-aziz Allah shine mabuwayi al-gaffar Allah mai yawan gafara gashi da iko sannan kuma Allah mai rahama ne don haka yasa duk zanubin ka in kace Allah ka gafarta mai sai yafi ma Allah kai mana gafara mai Allah yake
qul huwa nabaun azim
Allah yake qul ya kai Muhammad ka gaya musu huwa wannan naba'un labari ne azimun mai girma labari ne mai girma domin Allah shi da kansa yake gaya mana kuma duk abin da Allah ya faɗa babu ƙarya gaskiya ne kaga tun a baya can yace inna zalika la haqqun wannan bai isa ba sai da Allah ya ce kul ka gaya musu huwa naba'un azim wannan fa labari ne babba inji Allah kaga bayan gargadin da ya mana a baya yace a gaya mana gaskiya ne duk da haka ya sake maimaita wannan saboda wallahi babu nadama ire ta kiyama Allah ka saba ba za mu yi ba shi yasa Allah ya kawo shi naba'un anan ma bai kawo shi kabarun ba wannan yana daga nau'in balagan alqur'ani akwai bambanci tsakanin annaba'u da alkhabaru sai Allah ya ce huwa naba'un azim domin annaba'u shine abinda ya tabbata babu shakka a kai shi ake nufi da annabau saboda ka labarin kiyama Allah baya kawo shi da matsayin alkhabaru sai dai annabau don babu matawa babu shakka al'amarin da Allah ya faɗa zai tabbata sai Allah ya ce antum anhum uriduna ku gashi kuna bijire masa sai a karanta alkur'ani kai watsi da shi inji Allah kuma gashi babban labari ne kuma gaskiya ne wa kullu amrin mustaqir babu abin da ya canza Allah bai daina rayawa ba bai daina kashewa ba kuma Allah bai daina sanya ana tambaya a makwanci ba Allah bai kawar da aljanna ba bai kawar da wuta ba komai yana nan yanda yake amma dan adam yana kawo da kai alhali ga al'amari yana tunkararsa Allah ka samu ya gyarawa sai yace
ma kana min ilmin bil malai ala yaftasirun
ma kana li min ilmin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ni ba ni da wata masaniya bil malai ala game da jama'a mafi daukaka jama'a mafi daukaka sune mala'iku wanda suke sama wadanda ke sama ta bakwai wannan an ana kiran su al-mala'ul a'la wannan Allah da kansa ya ba su wannan suna to mala'iku da suke can sama ta bakwai sukan yi muhawara shi yasa Allah yake id yaqtasimuna lokacin da suke husuma ba wai husuma ta fada ba wato suna jayayya a tsakanin su wannan ya nuna cewa mala'iku sukan yi muhawara su ya su kamar yadda mutane suke muhawara to amma annabi bai sani ba annabi bai iya sanin me ke faruwa a sama ta bakwai saboda haka Allah ya ce ka gaya musu ban sani ba sai dai in yuha ilayya in yuha ilayya abinda aka yi min wahayi illa annama ana nadhirun mubin cewa ni dai mai gargadi ne mai bayyana gargadi na ga mutane wannan babu shakka so wannan ya tabbatar da mala'iku suna muhawara kuma gaskiya ne muhawaran nan bayanin ta yazo a cikin alqur'ani wuri biyu kaga anan ya tabbatar mana al-mala'ul a'la yaqtasimu akwai jama'a mafi daukaka na mala'iku wadanda suke muhawara sannan kuma akwai wani sashi na alqur'ani da ya tabbatar da haka din saboda haka ya zo kashi biyu ne, ya zo kashi biyu. Akwai hadisi wanda aka samu daga sahabban manzon Allah wanda suka yi mutum goma. Mun karanta wannan hadisi a baya, hadisi ne wanda kusan duk malaman sunna sun yarda da ingancinsa. Akwai malamin da ake kiransa Al-Imam Abdurrahman ibn Manda mai littafin Ar-Raddu 'ala Jahmiyya, a cikin littafin nasa shafi na 90 yake cewa ruwiya a hadha al-hadith an asharatin min as-sahaba, sahabban annabi Muhammad wadanda suka ruwaito wannan hadisi sun kai mutum goma. Sahabbai daban-daban da suka bada labari sun kai mutum goma. Sannan malamai masana gabas da yamma, kudu da arewa na duniya sun ɗauko wannan labari sun sa a cikin littafansu. Wanda daga cikin sahabban akwai Abdullah bin Abbas, akwai Mu'az bin Jabal, akwai Abu Rafi'in maula Rasulullah, akwai Abu Ubaida bin Jarrah, akwai Abu Umamah al-Bahili, akwai Ummu Tufail imra'atu Abi Ubay bin Ka'ab, matar Ubay wanda ita ma sahabiya ce. Waɗannan sahabbai daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin. Amma riwayar mutum biyu ta fi shahara ita ce riwayar Mu'az bin Jabal da kuma Abdullah bin Abbas. Kamar hadisin Abdullah bin Mu'az bin Jabal wanda shi ne ya bada labarin abin da ya faru. Wata rana ihtibisa anna Rasulullah zata gadatin an salati subi, an zo sallar asuba, sahabbai sun cika masallaci an yi sahu, ana jiran annabi zai zo shiru-shiru, manzon Allah bai taho ba. Hatta kidna na tara'a aina shamsi, gari ya waye sarai har ga jikin rana ya fara fitowa. Fa kharaja sari'an, sai ga manzon Allah ya fito daga gida da sauri a guje. Fa suwa bi salati, dama sunnar manzon Allah ita ce idan an hange shi sai a tada iqama, ba wai sai ya zo ya tsaya ba, wanda shi ne yadda Bilal yake yi. Ana hangen annabi kawai sai Bilal ya kama iqama, saboda haka manzon Allah yana isa wurin sallah. Fa salla Rasulullah, sai manzon Allah ya kama sallah. Amma da yayi sallan watajawwaza fi salati, bai yi ta da tsawo ba. Dama babu sallar da tafi ta asuba tsayi, sallar da tafi tsayi kenan a sunnar annabi sallar asuba. Amma a ranan sai annabi ya takaita ta. Falamma sallama da'a bi sautihi, kaga kenan annabi yayi sallan da sauri. Ana gamawa sai annabi ya kira, ya daga murya, yace ala masafikum kama antum, kowa ya zauna a inda yake. Inji manzon Allah, kaga ya nuna cewa idan annabi yayi sallama mutane na kai su tafiyar su. Amma da yake yana da buƙatar magana sai ya ce kowa ya zauna a wurin sallarsa. Summan fatala ilaina, lokacin ma da ya faɗi hakan bai ma juyo ba, yana sallama kenan, da ya faɗa sai ya juyo. Sannan sai ya ce amma inni sa uhaddisukum ma habasani ankum, zan gaya muku abin da ya sa ban fito da wuri ba. Ba a taɓa samun hakan ba sai wannan karo. Manzon Allah ya ce zan gaya muku abin da ya hana ni fitowa da wuri. Anni qumtu min al-layli, da daddare na tashi. Fatawabatu nayi alwala wa sallaitu ma qudira li, nayi nafilu qiyamul layl, wanda Allah ya kaddara zan yi. Fana'astu fi salati, saboda haka da na zauna zaman tafiya sai gyangyaɗe ya ɗebe ni. To ka san gyangyaɗin manzon Allah da ibadarsa duk ɗaya ne. Fastasqalat, kuma gyangyaɗin ya min nauyi, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi rabbi, kawai sai gani ga Allah tabaraka wa ta'ala, ina ganin sa fi ahsani sura, na ga sura mafi kyau. To wannan ya nuna cewa annabi ya ga Allah amma ta ina, a mafarki. Wannan shine bayanin da yazo zaka gani a kitabu tamhid a mujallal 24 shafin 322, wanda wannan abinda malaman sunna suka rinjayar kenan. Babu shakka shi manzon Allah ba wai ya ga Allahn kiri-kiri da zatinsa bane, ya ga Allah a mafarki, ya ga Allah a mafarki. Wannan shi ita ce fahimta da tafirin jayi, zaka gani ta littafin Tuhfatul Ahwazi a mujallal 8 shafi na 81. Babu shakka wannan shi ne abin da ya fi inganta. To annabi ya ce a lokacin da na ga Allah, faƙala sai ce ya Muhammad, da Allah ya kira ni. Kuntu, sai na ce labbaika rabbi, ina amsa kiranka. Kala, sai Allah ya min tambaya fabima yaqtasimul mala'ul a'la. Ai, ka karanta Alkur'ani cewa jama'a mafi ɗaukaka tana muhawara, muhawara akan me? Allah yake tambayan annabi. Mala'iku a sama suna muhawara. Waɗannan mala'iku da suke sama al-ashrafu minal mala'ika, su ake kira al-muqarrabina, na kusa da Allah. Suna wata muhawara, sai Allah yake tambayan annabi Muhammad. Gashi nan ka karanta a suratu Sa'ad. Me take muhawara da suke yi? Kuntu sai nace la adri rabb, ban sani ba ya Allah. Kala haka salasan, sai da Allah ya sake tambaya na sau uku, karo uku. Ya Muhammad, idan na amsa sai ce fi ma yaqtasimul mala'ul a'la, sai da Allah ya ma annabi tambaya karo uku, da manzon Allah yake bada amsar ban sani ba. Shine sai annabi ya ce fara'aytuhu wa ba'a kaffahu baina katifai, sai naga Allah ya dora tafin hannunsa a tsakanin kafaduna ta baya. Haka manzon Allah ya faɗa, hatta wajadtu barda anamilihi, sai da naji sanyin gabubban wato yatsun Allah tabaraka wataala, inji manzon Allah, da shine al-anamil. Al-anamil yana nufin wato ainihin yatsu na Allah tabaraka wataala, wato da Allah ya dora hannu ta bayan annabi. Manzon Allah yace sai naji sanyi ta gaban kirjina, baina sadiyai fatajalla li kulli shay'in, ai da Allah ya dora hannu ta baya da naji wannan sanyi. Manzon Allah yace duk ilimin komai sai naji shi kawai a kwakwalwata gaba ɗaya, sai naji fatajalla li kulli shay'in, duk abinda na kalle shi sai ilimin sa ya bayyana gare shi, gare ni. Wa araftu, nan take sai na gano amsa. Fatajalla li ma baina samai wal ardi, a wata riwaya yake cewa sai duk wani ilimin abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya bayyana gare ni. Akwai riwaya da ta zo bainan ma bainan mashriq, duk ilimin abin da ke tsakanin gabas da yamma sai da Allah ya bani. A wata riwayar manzon Allah ya ce fa alimtu ma fi samai wal ardi, sai Allah ya ban ilimin sama da ƙasa. Mimma azina Allahu fi zuhurihi li min al awalim al ulawiyya, wannan baya nuna cewa manzon Allah ya san komi, wato gargwadon abinda Allah yake so ya sanar da shi na kuduransa shine ya sanar da shi. Amma yana nuna maka cewar babu dan adam da yake da ilimi irin na manzon Allah, babu shi. To nan sai Allah ya sake tambaya, ya Muhammad, sai nace labbaika ya rab, ina amsa kiranka. Sai sake tambaya fa bima yaqtasimul mala'ul a'la, akan me jama'a mafi daukaka suke jayayya, suke husuma, suke muhawara. Ta sai manzo Allah ya bada amsa, yace na daya fil kaffarati, game da albarkan da Allah ya yi ma al'umar annabi Muhammad. So har mala'iku har muhawara suke a sama saboda albarkan da musulmi ya samu. Albarkan nan ya zo na daya ta kaffara. Me ake ce ma kaffara? Wato shine abinda zaka aikata sai Allah ya goge laifinka, baka nemi gafararsa ba. Kala da annabi ya ce mala'iku suna muhawara akan kaffara lissayyi'ati, sai Allah ya ce ma hunna kirga su muji. Allah yake tambaya annabi Muhammad, sai ka kirga su. Kuntu sai na ce ai abinda ake kira kaffara mashyul aqdami ila aljama'ati, mutum ya tashi daga gidansa ya tafi masallaci saboda sallar jami'i. To wannan tafiya da yake duk taka wanda yake Allah yana gafarta mai zunubi. Kaga kai baka ma ce Allah ka gafarta min ba, amma Allah yana maka gafara. Banda al'umar annabi Muhammad, babu wanda ya samu wannan falala ya kirga abubuwan waljulusu fil masajid, da wanda zai zo masallaci ya zauna yana jiran sallah ba'da salawati, misali bayan magariba kana jiran sai an yi isha ka koma gida, zaman da kake ana ta goge zunubin laifukanka ne. Isbagul wudu'i fil makruhati, idan ana tsananin sanyi, ana tsananin sanyi ba a hana karyin alwala da ruwan zafi ba, amma ya kace ni da na sanyin zai saboda bautar Allah. Kuma kai alwalan uku uku ba ma sau ɗaɗɗe ko biyu ba, to wannan abin da kai zai sa Allah ya gafarta ma zunubi. To ya bada amsa ɗaya, sai Allah ya ce to na biyu fa sun ba fima, sai me? Allah ke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce fid darajati, mala'iku suna muhawara game da ɗaukaka daraja ta al'umar annabi Muhammad. banda annabi babu wanda ya samu wannan falala sai Allah madaukaki yace kamar yaya ce fi darajati sai yace it'amu at'ami ciyar da abinci walinul kalami fadin magana mai sauki mai dadi wa salatu bil laili wan nasu niyamun mutum ya tashi a cikin dare ya kama sallah lokacin da mutane suke bacci yanzu kaga idan ka ciyar da abinci darajar ka Allah yake kara dagawa Allah sai ya kara daga darajar ka in ka tashi kai qiyamul laili haka to kaga annabi ya ci jarabawa tambayoyin da Allah ya masa ya amsa to sai Allah ya ce to tunda ka amsa kul bari koya maka wata addu'a ka fadi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati ai kaga ga abubuwan da ke sa mutun ya ci ribar rayuwa idan ka tafi masallaci takawarka ana gafarta ma zulubi idan ka ciyar da talaka ana ƙara ma daraja amma ba za ka iya ba sai da izinin Allah shi yasa kafin ma annabi ya rubuta Allah a mafarkin sai da Allah ya ce to bari koya maka addu'a domin ba za ka iya ba sai da yardana saboda kai sa wannan addu'a take da albarka اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك لوك تند النبي يقام لابارنا سيتم صحبي إنها حق kun ga labarin da na gaya muku wallahi gaskiya ne fadur su ha saboda ka koyi tabitan mafarkin nan summa ta'allamu ha sannan ku koyi addu'an da ta zo a cikin mafarkin nan to wannan hadisi riwaya ce ta Mu'az ibn Jabal amma akwai riwaya ta Abdullah ibn Abbas wanda ya bada labarin wannan mafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma ya zo da ƙarin bayani a kai ala kulli halin hadisi ne wanda malamai sama da 20 masana hadisi sun tabbatar hadisin nan ya inganta masana hadisi to wannan kaga kenan ya gwada mana muhawarar da mala'iku suke a sama yanzu mun samu amsa waye bada amsa annabi Muhammad mala'iku suna muhawara a sama game da abubuwa guda biyu abinda ke sa a gafarta wa musulmi ba tare da ya nemi gafaran Allah ba na biyu abinda ke ɗaukaka darajar musulmi a duniya da lahira idan kana son martabarka ta ɗaukaka ka rika ciyar da abinci kar ka zama marowaci Allah ka samu iya to sai na biyu muhawarar mala'iku na biyu wanda ya zo ta fassaran Abdullahi bin Abbas ya karanta wannan aya ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yaqtasimun sai ce ai husumar da mala'iku suka yi ita ce labarin ya zo a suratul baqara daga aya ta 30 id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin da Allah ya ce wa mala'iku zan sanya halifa a doron ƙasa Allah ya gaya wa mala'iku kaga wannan ya auku kenan tun farkon duniya tun farkon halitta shine sai Abdullahi bin Abbas ya ce fa hadhihi kanatil khusuma ai lokacin da Allah ya gaya wa mala'iku ai kaga sun dan ja fataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a yanzu Allah zaka saka wanda zai yi barna a ƙasa ya zubar da jini shi zaka dora a doron ƙasa kaga wannan husuma ce to wannan fassarar ta Abdullahi bin Abbas ta dace da fassarar Al-Hasan al-Basri shi ma haka ya faɗa haka nan ta dace da fassarar Al-Imam Qatada wanda daga cikin malaman farko akwai malamin da ake kiransa Muhammad bin Nasrin mai littafin Muktasaru Qiyamul Layl da kuma Qiyamul Ramadan shine wanda ya fara rubuta littafi akan Qiyamul Ramadan Allah ya mishi rahama sai ya ce fa hadha ta'wilu ashbahu mimma ruwiya fil hadisi wannan fasara ta Abdullah bin Abbas akan cewar muhawarar can da aka yi da mala'iku kafin ma halittar annabi Adam ita ce Allah yake magana a nan annabi bai sani ba me yasa aka ce ita ce saboda ayoyin da suka zo a gaba me Allah madaukaki yace
idza qama rabbuka lil mala'ikati fa'al-qur'an
to kaga wannan shi ya nuna cewar muhawarar da mala'iku suke ba ita ce wannan da annabi ya gani a mafarki ba wancan muhawara da Allah ya bada labarin ta a suratul baqara aya ta 30 shi yasa anan yace iz qala rabbuka lil malaika lokacin da Allah ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan min tin zan halicci mutun daga laka me yace a gaba Allah yace fa idza sawaituhu idan na gama daidaita halittarsa wa nafaqtu fihi min ruhina busa masa daga raina faqa'u lahu sajidin sai ku fadi ku yi mai sujuda me ya faru gaba fasajada al-mala'ikatu sai mala'iku suka yi sujuda kulluhum dukkansu ajma'un kaga wannan tauhidi ne Allah ya nuna babu mala'ikan da bai yi sujudan ba sai me illa iblis banda iblis istakbara shi ya nuna girman kai wa kana min al-kafirin dan haka ya kasance cikin kafirai qala
qala iblis ma mana'aka
Allah ya mishi tambaya ya Iblis ma mana aka anta juda me ya hana kai sujuda lima khalaqtu bi yadayya ga abinda ni na halicce shi da hannuwa na bi yadayya wannan yake tabbatar da hannuwa ga zatin Allah dan me kake sujuda ga abinda na halicce shi da hannuwa na astakbarta kana so kai girman kai ne am kunta min al-alin ko ku dama can ka kasance cikin masu nuna dagawa dama can kana cikin masu girman kai din mai amsar da iblis ya ba mu Allah qala sai iblis ya ce ana khairun minhu na fi shi abinda yasa bazan mai sujuda ba saboda na fi shi kaga hasada ta shigo khalaqtani min narin ni ka halice ni da wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi da laka qala sai yace qala sai Allah yace fakhruj minha saboda ka sai ka fita daga sama fa innaka rajim saboda kai an kore ka saboda ka iblis baya sama ba zai taba shiga ba dama Allah madaukaki ya ce kafirai ba su da izinin shiga sama sai fa idan raƙumi zai iya bin ramin allura Allah ya ce fita fa innaka rajim me yace a gaba
wa inna alaka la'anati ila yawmiddin
wa inna laka la'anati kuma Allah ya ce wa inna alayka la'anati akwai tsinuwa ta akan ka wannan tsinuwar yaushe za ta kare ila yawmiddin zuwa ranar hisabi qala sai yace
ana rabbi ila
qala sai iblis ya ce fa anzurni Allah to ajinkirta min ila yawmi yub'athuna zuwa ranar da za a tada su don ranar da za a tada mutane shine yawmuddin sai shi ma saboda Allah ya ce ya la'ance shi zuwa ranan sai ce ni ma amin jinkiri zuwa ranan qala sai Allah ya ce
qala fa innaka minal
kai kana cikin wadanda za a jinkirta ma zuwa yaushe amma Allah bai bashi damar da ya roƙa ba sai Allah ya ce zuwa rana wanda ke da lokaci sananne na ƙarewar duniya ba ranar da bayin Allah za su tashi ba kaga kenan Allah yana amsa addu'an kowa hatta kafiri me yace a gaba qala sai yace fa bi izzatika na rantse da buwayarka la ugu yannahum ajma'in sai na hallaka yan adam gaba daya illa ibadaka sai dai bayin ka minhu mukhlasin daga cikin wadanda ma kai ka tsarkake su me Allah yace qala sai Allah yace fal haqq malamai suna cewa na farkon rantsuwa ne na rantse da gaskiya wal haqqa aqul kuma gaskiya nake fada la amla anna jahannama minka lalle sai na ma kare wutar jahannama da kai wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bi ka daga cikin ƴan adam baki daya Allah ka saba ma ciki saboda haka a ƙarshe Allah ya ce ce kul ka gaya musu Allah ke gaya annabi Muhammad ma as'alukum alayhi min ajr ban nemi lada akan abin da nake isarwa ba wa ma ana minal mutakallifin kuma duk abin da na gaya muku wato ni ba mai kasassaba bane ba na shiga abin da bai shafe ni ba saboda haka duk abin da na gaya muku an gaya mu in ba a gaya mu ba zan fada ba dan al mutakallif shine al irib lima la ya'nihi wanda zai shiga abin da bai shafe shi ba shi ake cewa al-mutakallif ya zo ta fassara Abdullah ibn Mas'ud wato duk abin da kaji annabi ya faɗa Allah ne ya ce ya faɗa manzon Allah baya ƙari baya rage sai ya ce in huwa ba wani abu bane maganganun manzon Allah illa zikirun face tunatarwa lil alamin ga duniya gaba ɗayanta idan ma kun ki me yace a ƙarshe wato shi ne sai Allah ya ce in ma kun ki wa la ta'lamunna naba'ahu lallai za ku san labarinsa ba'da hina bayan wani lokaci wanda shi yake nuna cewa in ma ka ki qur'ani yau Allah ya ce to ya maka alƙawari sai kaga duk abin da alƙur'ani ya faɗa a gaba wannan yasa malamai ke cewa ba mamaki idan mutum ya samu shiga aljanna abubuwa na gaibi da yawa Allah zai bashi labarinsu saboda wannan ayar wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin akwai sirrin duniya da yawa wanda mutum bai sani ba amma Allah ya yi alkawari dan adam zai samu ilimi a kansa a bayan mutuwar shi Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك